daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, a nan kan mita 25-31 da kuma mita 41. Ana iya kama mu a VOA Africa ta jamhuriyar Niger kenan a kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da maniya FM duka a Niger din. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfar Radio da kuma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka, ko kuma yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai sauraro,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. To yau fa zan ce 16 ga wata muke ciki, ko
yauwa,
saboda haka zamu dan shiga magana ilimi kamar yadda muka saba. Kin san wancan mako mun yi magana akan wani faifan bidiyo, ko wanda kuma faifan radio kai da aka ji murya na wasu yanda suka hukumomi suka gano yanda ake dabarun shigar da mutane cikin kungiyar Boko Haram. To wa zamu yi magana akan shi, sannan kuma sai kuma maganar jam.
Wato abin da ke faruwa a nan shine, bayan an kammala tantance waɗanda aka gurɓata wa tunani da ba su horon yadda za su kai hari, sai Musa Abuja ya kira wasu ya miƙa su ga Abu Darda. Daga nan sai ya faɗa musu wuraren da za a kai hari, kamar yadda Abubakar Shekau ya umarta. Abu Darda mutum ne da ya san kowane lungu da saƙo da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya, kuma aikinsa shine ya fito da waɗanda za su kai harin daga daji zuwa wuraren da aka sa su kai wannan hari.
To kaɗan daga cikin wancan faifai da muka ji kenan a makon da ya gabata, sannan kuma kamar yadda muka ce,
yanzu kuma za mu sake waiwayar maganar jarabawar shiga jami'o'in Najeriya, musamman ma yadda ɗalibai suka koka a bare game da matsalar sabon salon jarabawar ta na'urar kwamfuta.
Kin san an koka.
Za mu karanto amsoshinku akan tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram.
To kamar yadda Hafsa ta ce, bari mu fara da sakon da muka tambaye ku a game da cewa shin yaya kuke kallon maganar jarabawar share fagen shiga jami'a a Najeriya, wato jam.
To sakon farko ya fito daga Ashiru Lawal na Goma Ruwan Baure, yace salam yau da gobe. Hakika jarabawar share fagen shiga jami'a ko kuma jam a turance abu ne mai matukar muhimmanci ga sha'anin ilimi. To sai dai ala kulli halin su ƴaƴan talakawa sai sun fuskanci matsaloli a rayuwar su, domin kuwa wannan jarabawar yanzu haka tana neman ta gagari dan talaka, la'akari da hidimomin da ke cikin ta ka kuma rashin tabbacin haihuwa.
To fa, to sai kuma Shewa da Murjau yace, jam wata irin jarrabawa ce da zan iya kira shamaki ga cikar burin dalibai masu son zuwa makarantar gaba da sakandare. Na yi ta har sau uku, na ji yadda ake ji. Da a ce zai yiwu, ni a ra'ayina, to da a daina yin ta kwata-kwata, a bullo da wata hanyar da za a ɗauki ta ɗaukar dalibai wadda za ta fi sauki, amma ba ta hanyar jam ba, domin dai cin hanci da rashawa na taka gagarumin rawa a jarrabawar. Ka kure malejin fahimtarka, a ce baka ci ba ko kuma ka ci din, amma kuma samun shiga makarantar da kake so ya gagare ka.
To ga Muhammad Salihu Kaura na Moda yace, yau da gobe, ni a yanda nake kallon maganar jarabawar share fagen shiga jami'a a Najeriya, wato jam, shine wata hanya ce ta tara wa gwamnati kudaden shiga, kasancewar galibin masu rubuta jarabawar ba sa samun damar shiga jami'ar. Duk da yake dai akwai ƴan kalilan da ke amfana da ita, akwai abubuwa, wato akwai bukatar a yi wa dokar da ta samar da rubuta jarabawar gyaran fuska, ta yanda jarabawar za ta iya kwashe shekaru 2 zuwa 3 ba ta lalace ba, ko koda mutum bai samu admission ba a shekarar da ya rubuta jarabawar.
Eh akalla dai kenan ne a nashi ra'ayin. To sai kuma Yusuf M Ramadan mai Gombawa yace yau da gobe ya kamata masu ruwa da tsaki a wannan hukuma wato masu shirye wannan jarrabawa ta share fagen shiga jami'a wato jam su tashi tsaye su tabbatar da cewa dukkan wanda zai yi zaman jarrubuta wannan jarrabawa ya iya na'ura mai kwakwalwa domin wallahi sau da dama yin amfani da na'urar ne yake kawo wa dalibai cikas har su fadi a jarrabawar idan kuma ba za su iya ba to ni kam a nawa ra'ayin ban ga amfanin jarrabawar ba.
To ga Yahya Umar Bici yace yau da gobe ikon Allah tabbas jarrabawar share fagen shiga jami'a tana taka muhimmiyar rawa wajen hana 'ya'yan talakawa shiga jami'o'i a Najeriya duba da yadda take sawa da yawa daga cikin 'ya'yan talakawa suke rasa gurbin shiga jami'o'in ta hanyar kafa santocin da ake bawa 'ya'yan masu hannu da shuni damar su sake yayin gudanar da wannan jarrabawa saboda haka nake ganin ya kamata mahukunta su duba wannan lamari.
To sai kuma Mustafa Alkali Koko yace salam yau da gobe gaisuwa ga masu gabatar da wannan shiri a halin gaskiya wannan jarrabawar a da can tafi muhimmanci domin zaka ga sai wani da wani ke iya cinta kuma zaka ga mafi akasarin waɗanda suka ci jarrabawar suna da kokari sannan sun san abin da suke yi to amma yanzu kan sai kaga dalibi ya ci points masu yawa amma ba zai iya kare su ba ba a jami'a ko a jami'ar yaje ba zai iya kare wayannan points din ba da aka dauke shi akai saboda haka sai a dauki matakin gyara da fatan za ku tashi lafiya.
To ga Prince Tasi Ibn Abdullah da Yahya Damno Azare da kuma Adaman Prince Tasi Ibn Abdullah ya suka ce muna fata Allah ya bada lafiya. To jarabawar jam samsam bata da amfani ko guda daya illa kawai a cuci mutane wallahi da ba dan jam ba da yanzu ina final year a Bauchi State University ga dau kuma ina dan talakawa ba a cuce ni ba gashi har yanzu nayi miss har shekara uku ina zauna a gida.
To Allah kyauta sai Umar B Madubo Wurabiriji yace a gaskiya jarrabawar share fagen shiga jami'a ta jam da ake yi a Najeriya na buƙatar gyara domin sun maida harkar abin harkar kasuwanci ne kawai ta yadda za su yi wa mutane da yawa rijista amma ko rabin su ba za su samu damar shiga jami'a ko da sun ci jarrabawar ba kuwa.
To Zainab Musa mai Aduwa ta ce ya kamata duk ɗalibin da zai zauna wannan jarabawar to ya tabbata ya iya kwamfuta wato na'ura mai kwakwalwa idan kuma baka iya kwamfuta ba to lallai barin jarabawar ya fi yinta idan kuma da hali to a daina yinta da kwamfuta domin ba wanda bai iya kwamfuta dama shi ma ya yi ku tashi lafiya.
To sai kuma Luka Balarabe yace yau da gobe ina so ne in yi kira ga wannan hukuma ta share fagen shiga jami'a da su taimaka wajen rage makiyin da ake bukata da kuma tallafawa marasa karfi domin su samu damar shiga makarantu yadda za a rage yawan matasa da ke yawan gantali a ƙauyuka da birane daga garin kurama to
sai Umar Adamu Katagum yace to a gaskiya jam tana taka rawa wajen baiwa mutane damar shiga jami'a sai dai kalubalen da al'umma ke fuskanta shine na rashin iya amfani da kwamfuta wanda hakan kan iya maida hannun agogo baya wajen samun nasarar jarabawar.
Sai kuma Armaya Hussein yace salamu yau da gobe fatan alheri a gare ku hakika jarabawar share fagen shiga jami'a wacce ake kira jam ta zama abin da ta zama saboda yanzu ku ko ka zana ta abinda kake bukata ba shi ake baka ba saboda ta zama sai wani wani da wani zaka ji ya samu abinda yake ya samu abinda yake so to kuma su ma 'ya'yan masu hannu shuni suna samun abinda suke so to sai 'ya'yan talakawa su ko oho to ya kamata hukumar da take kula da wannan sashin na jarrabawar jam da ta yi gagarumin gyara na wannan matsalar saboda wallahi wannan yana kawo nakasu a harkar ilimi a kasar mu Najeriya daga karshe ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya.
To ga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau tace salamu alaikum yau da gobe ni dai yau ban da ta cewa akan wannan mau'du'in naku domin gaskiyar magana ban yi zurfi cikin karatun boko ba balle in ba da wani labari akan jarabawa domin ba a tambaya kaza hanyar rafi agwagwa za a tambaya a sha labari amma zan karkada kunnuwana domin in ji yadda abin yake ku tashi lafiya gidan radio mai albarka
to ai ta gama komai tun ta tofa albarkacin da take ai haka ake so da ba
shine
eh to sai kuma daga nan nabiyin karshe Muhammad A Adam yace gaskiya jam bata nuna wanda ya fi cancantar shiga jami'a ita kawai dai ta mai rubuci saboda zaka ga wanda yake da kokari bai ci ba wanda kuma bai san komai ba ko wani abin kirki sai kaga ya ci a daga ma post UME sai kaga abin ya dade ci gaba ne ko menene ita ce gaskiyar magana inji shi
to Habibu Muktar dan bara yace a gaskiya wannan jarabawa ba ta da wani amfani tunda ba a yin adalci gurin gyaran jarabawar kamar yadda su ma jami'o'in ba sa kula da haƙin wanda ya ci abin da suka ce za su ba su gurbin karatu a makarantun
to sai mu ce mun gode da sakonnin ku a ci gaba da aiko mana sakonni a duk lokacin da muka liga akan shafin mu na yanar gizo to sai mu ce sai anjima
Idan ba a manta ba a makon jiya mun saka wani faifan muryar da hukumomi a Najeriya suka gano na wata tsohuwar hanya da ƴan ta'addar Boko Haram ke amfani da ita wajen shigar da matasa cikin tafiyar su.
Eh ga wannan faifai da muka saka a wancan mako saboda yau zamu sa ai mana bita shi bari mu dan jiya ya abin yake.
Wannan ita ce gudunmuwata kan abinda na sani ta yadda ƴan ta'adda na Boko Haram ke kai harahare da kuma hanyoyin da suke bi wurin kai waɗannan harahare na ƙunar bakin wake daga ƙarshe da shawarar da zan bada na farko dai su ƴan ta'addan nan suna da ƙungiyoyi daban-daban da suke gudanar da ayyukan su da ke janyo har a gudanar da harin ƙunar bakin wake babba a cikin su ita ce majma'u tabjir wanda aikin ta shine ta gurbata halaye da cusa wasu aqidu a cikin zukatan waɗanda ake son su kai harin ƙunar bakin wake musamman yara maza ko ƴan mata suna nuna musu cewa duk wanda ya mutu ta hanyar ƙunar bakin wake yana da lada subhanallahi Ita wannan kungiyar ta majma'u tabjir tana karkashin jagorancin rikakken dan ta'addan nan wato Musa Abuja. Musa Abuja mutum ne mai wayo wanda duk yadda kai da shi baya taba yadda ka dauki hoton sa. Har yanzu babu wanda ke da hoton Musa Abuja kuma shi ke wakiltar Abubakar Shekau. A bangaren masu kai harin ƙunar bakin wake. Na biyun su shine Abu Darda wanda ake yi wa lakabi da suna Moni. Kuma shine dan ta'addar da aka bada musanyar sa don a sako ƴan matan Chibok. Kuma babban aikin Abu Darda yana farawa da zaran an kammala gurbata zukatan waɗanda za su kai harin ƙunar bakin wake. Wato abin da ke faruwa a nan shine bayan an kammala tantance waɗanda aka gurbata wa tunani da ba su horon yadda za su kai hari sai Musa Abuja ya kirawo su ya miƙa su ga Abu Darda daga nan sai ya faɗa musu wuraren da za a kai hari kamar yadda Abubakar Shekau ya umarta Abu Darda mutun ne da ya san kowane lungu da sako da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya kuma aikin sa shine ya fito da waɗanda za su kai harin daga daji zuwa wuraren da aka sa su kai wannan hari wani lokaci ya taho da su a ƙasa wani lokaci kuma bisa babura kuma ya san hanyoyin da za ya bi don kaucewa jami'an tsaro da ke kan hanya kuma ba zai taba bin kan hanyar mota ba sai dai idan zai ketara ta amma ya san hanyoyin da zai bi na daji har ya kai inda ake son kai hari da zaran sun shiga gari sai ya rabu da ɗan ƙunar bakin waken nan da ya taho da su. Ya sanya su a gaba, yana biye da su a hankali har su kai inda za su kai harin. Da zaran sun kai hari, sai Abu Darda ya koma cikin daji ya faɗa wa Musa Abuja cewar an yi nasara. Ko aka san haka, shi kuma sai ya faɗa wa Abubakar Shekau. Daga nan sai ya umarci a saki faifan bidiyo da ƙungiyar za ta nuna ita ta kai wannan hari. To, babban abin takaici a nan da abin damuwa shi ne, wai a ce cikin al'umma akwai masu taimakawa ‘yan ta’addan nan da rahotannin sirri, wani lokaci ma suke ba ‘yan ta’addan nan sunayen wuraren da za su kai hari, kuma su riƙa gaya musu lokuta da wuraren da ya kamata su bi gudun haɗuwa da jami’an tsaro idan za su je wuraren da za su kai wannan hari. Shawara a nan, ya kamata jama’a, musamman waɗanda ke kusa da wuraren da ‘yan Boko Haram suka fi kai hari, su zamanto masu sanya ido, kuma su tabbata duk wani baƙo da zai shigo cikinsu sun bincika, sun gane me ya kawo shi da me ya zo, musamman waɗanda za ku riƙa gani wani lokaci tare da yaro ko yarinya suna tafiya. Haka kuma ya zama wajibi al'umma su sanya ido ga duk wasu hanyoyin da ke shigowa cikin garuruwansu da unguwanninsu, musamman da daddare ko kuma da sassafe. Ya zamanto kuma akwai jama'a, musamman matasa ‘yan sa kai, da za su riƙa sintiri ga hanyoyi da wasu mahimman wurare. Kuma sai malamai sun tashi tsaye wajen yin wa’azi na illar ta’addanci da nuna wa jama’a gaskiyar cewar duk wanda ya kashe kansa, musamman ta yin ƙunar baƙin wake, to ya mutu kafiri, kuma wuta za ya shiga. Ba kamar yadda ake nuna musu ba cewar wanda ya aikata ƙunar baƙin wake zai samu lada. Akwai buƙatar a riƙa wayar da kan jama’a kan illar ta’addanci, musamman yankunan da ke da yawan ‘yan Boko Haram. Ya kuma zama wajibi a samar da masu sanya idanu na sirri da za su riƙa leƙowa da jin bayanai da duk wasu za su riƙa yi kan aikata ta’addanci, kuma su bayar da rahoton bayanan da suka ji cikin lokaci don ɗaukar mataki. Haka kuma jama’a su zamanto suna lura da junansu da suke mu’amala da su, musamman a wuraren da jama’a ke taruwa, kamar masallatai, makarantu, coci-coci da wuraren da ake bukukuwa. Kuma a sanya matasa su riƙa binciken duk jama’ar da za su taru a wuraren da muka lissafa a sama, musamman a wuraren da ke da yawan ‘yan Boko Haram. Kuma a duƙufa wajen yin addu’o’i ga Allah Subhanahu wa ta’ala, ya tona asirin masu aikata wannan bala’i da masu taimaka musu. Allah ya karɓi addu’anmu, amin.
To, amin, amin. To, yanzu kai tsaye kan sai in ce, kamar yadda muka ce muka ji dama wannan murya ne da wasu hukumomi a Najeriya suka gano cewa tsohuwar hanyar da ‘yan Boko Haram suka daɗe suna bi wajen canza aƙidar matasa tana nan, kuma suna amfani da ita, wanda akwai waɗanda ma kuma ba a sanya ma suke abubuwan ba sai da wannan murya ta bayyana, wanda ya sa muka ce to, saboda wayar da kan mutane, bari mu samu malamai su mana tsokaci, shin yaya ya kamata ma matashi ya gane inda ya kamata ya je neman ilimin da ba za a gurɓata masa tunani ba, saboda abu ne mai halar ganewa. To, muna tare kai tsaye da wani shehin malami daga yankin, kuma ya fito wanda wai mai ɗaki shi ya san inda yake masayo, Dr. Khalifa Aliyu Abulfati, muna maka barka da warhaka.
Baraka ne.
Yawwa, ya aiki?
Alhamdulillah.
Madalla. To, Khalifa, na san dama an saba jan hankalin jama'a, kuma kana ɗaya daga cikin wanda ya kamata mu tuntuɓa domin mu ji bayanin shin yaya matakin neman ilimi yake. Sannan kafin mu je ga wannan murya da ta bayyana ne yanda aka daɗe ana shigar da mutane cikin ƙungiyar Boko Haram cikin da suna addini, shin ka ji wannan murya ɗin?
ban samu dama na jita ba.
Yawa, to abinda suke magana shine akwai wasu mutanen da a ciki suke amfani da dabarun shigar da mutane cikin maganar kungiyar Boko Haram da maganar canza musu tunani da aqida. To abinda muke son mu kalla ba maganar muryar bane. Shin yaya matashi zai gane inda zai je ya nemi ilimi ba tare da an canza masa tunani ba?
To alhamdulillah akwai abubuwa da yawa. Na farko abubuwan da suka kawo mana wayannan matsaloli kamun ma mu je maganan wannan tafsirori da ake yi a azumi. Iyaye ba sa lura da yaransu inda suke tafiya jin tafsiri.
To
ko da yake yanzu tafsirin da ake yi a TV da radio waɗansu wanda suke da waɗannan aqida su ne suka siye filayen suke karantar da waɗannan abubuwa.
Wato tun daga jama'a
zai kamar yadda har yanzu kamar yadda muke faɗa yakin da ake yi a daji ana warware shi a cikin garin Maiduguri. Hukumomi sun sani mun gaya musu mun ce tafsirori da waɗansu malamai suke yi suna kirana zuwa kiyayya. Wannan kiyayya shine mabudin hanyar shiga Boko Haram. Kowa ya san masallacin da a Maiduguri aka fara karantar da irin waɗannan. In ana maganar malamai ne ana maganar makarantu ne. Da hukuma da gwamnati da mutane da masu wannan sun san waɗannan makarantu ne har yanzu ba a samu yaransu ko ɗaya a cikin Boko Haram ba. Wanda malamai ne har yanzu ba a samu almajiransu
a cikin Boko Haram
ko ɗaya a cikin Boko Haram ba. Majority na almajiran Boko Haram ɗin nan daga ina suka fito an sani. Amma saboda neman kuriya saboda siyasa ba za a iya hanawa ba. Sai dai ana sojoji suna ta kokarin kamawa kashewa ana warwarewa a cikin
haka.
Wannan shine hakika.
To yanzu misali Akram Kallah idan ni yanzu matashi a matsayina na matashi na zo na ce maka Akram Kallah ina son zan je neman ilimi wurin wani malami. Yaya zan yi in gane malamin nan wani irin maganganu ne in yayi zan iya gane shi a ce anya wannan ba tsaurin aqida bane ko kuma tsaurin addini?
Ai in ka zauna minti biyar ka saurari malami za ka san ina ya nufa. Za ka san malami wanda zai bude tafsiri ya fassara shi kamar yadda yake.
A cikin littafi.
Za ka san malami wanda zai bude Qur'ani yana kiran sunan mutane yana faɗan abin da ya ga dama.
Yana cikin alama
ba sai ka yi dogon ɗaukar lokaci da za ka fahimta.
Oh, kamar masu wa'azi da kiran sunaye
ka koyi karatu.
Masu kiran sunaye suna zagi suna haɗa kamar ayat ta sauka akan waɗannan mutane
suna haɗa da wannan shi yake tsinda in ka yi zauna ka tsibi za ka ga duk samari ne a gurin.
Haka
ana zuga ana zagin gwamnati ana zagin wannan ana Allahu akbar ana zuga da haka muka fara. Kowa ya sani shekara 10 wani abu kamun abu da masallacin Indini a Maiduguri dan ma da wannan abubuwan. Sai da aka bude aka kawo Jafar ya fara yin kira Muhammad Yusuf almajirin Jafar ne kowa baya son fadan gaskiya. Malamai ce suka rubuta gwamnati suka ce wannan abin da ake bayyana da kyau
a lokacin.
Indini ya rubuta wasiƙa ya ce ya zazzaki malaman.
To amma yanzu misali malam Akram Kallah abinda muke magana a nan shine ba maganar wa'ancan da kowa ya san kila abubuwan da suke ta faruwa a rayuwar ba. Wannan aqidar da muke magana ni yanzu misali a ce malaman da zan bi a matsayin matashi ba tare da an kaudan tunani ba me zai rike ba tare da na kalli kowa ba. Abin da nake son mu ji kenan.
Akwai makarantu. Akwai makarantu matsalan mu a Maiduguri. Duk makarantu ba moderation din su. Kowanne mutum ya bude makaranta a gidansa. Ba wata hukuma da take bi ta duba me kake karantawa a makarantansa. Ba makaranta ɗaya ce ta gwamnati. Ɗaya ce ta gwamnati ta koyar da Arabiya. ita kadai ce, amma saura duk na mutane ne.
Ne wato ya kamata a sa ido.
Kowa yana karantar da abin da yake dama ne.
To amma ku yanzu malamai misali ai ku kanku ana zargin cewa kowa yana da son shugabanci kowa yana son a ce shine malami mai jagora mai dalibai da yawa da sauransu ai kuna da wannan matsalar da ake zargi kuma
haka ne
me zaka ce akan wannan
to wannan ya rage ga su mutane ai alƙalai ne mutane sun san kowa sun san kowanne malami sun san hakika kowanne malami sun san me yake kira zuwa gare shi sun san me yake yi amma gaskiya saboda siyasa ba za a iya hana wa yansa abubuwa saboda masu mulki suna neman kuriya
to wato mutane a bi a hankali kenan da maganar hada-hadan siyasa ta zamani da sauransu kenan kake cewa
siyasa ne ya hana a hada a kama mutum a hukunta shi ko kuma a ce masa karkai kaza
to muna godiya sosai mallam saboda lokaci a ƙarshe dai abinda na tsintar matasa shine a kiyaye malamai masu wa'azi da ambata sunayen mutane suna zagi
a shi kenan
to mun gode sosai a karamu kallawo yawa
nagode ne
madalla madalla to yanzu kan sai mu je bakon mu na biyu kamar yanda muka yi magana bayan mun gama magana akan yanda za a gane shiga aqida mummuna da sauransu muka ce za mu samu malamai su gaya mana to sai kuma maganar jam da muka faro maganar ta da farko muka ce za mu dan tuntuba mu ji wani dan shiri suka yi saboda matasa su shirya cewa jam din fana zuwa dan an kusa yin ta sannan a shekarar baya an yi korafi da yawa yanzu kuma menene suka yi tare da su magance korafin muna tare da bakon mu kai tsaye bari mu dan saurare shi tukun namiji hello yawa barka da warhaka Dr. Benjamin Fabian ana muna lafiya
barka da shukowa
yawa ya aiki madalla to maganar jam ce muka sake wayoyo ka a wancan shekarar da ta wuce an yi kuka sosai da maganar jam fa an kuka kun sha zagi kun sha suka kun sha komi an fada wannan shekarar me kuka shirye yi dan dalibai su kai labari dan wancan ka ce mana sabon tsari ne to yanzu bari mu je
menene wannan shekarar abin da muke mun yi kokari saboda yara karshe sha wahala kadan kari ya la galibai su sha wahala wurin inda za su shiga da jam. Kasan wancan shekara lokacin yi za ka je ka kaskasiya sai ka kira abin da muke kira profile. Amma wannan shekara abin da muka yi mun rage wannan matsalar.
To me kuka yi?
So abin da za ka yi kawai za ka tura text message.
Saƙon text.
A cikin wayanka sai ka buga sunanka. In ka buga sunanka sai ka tura akan wani namba da muka bayar wanda yake 5560 da kuma 1900. In ka tura a wurin kuma sai a tura maka wani code. Za a tura maka wani namba. Wannan namban za ka amfani da shi ka je inda ake sadde wannan form din sai a baka.
Shine wanda ake turawa
shine wanda ake samu wanda aka.
Shine wanda ake tura wata lamba
biyar. Wanda ake samu na wanda ake.
Shine wanda ake tura wannan lambar 5519 din nan. To yanzu dai wani saboda lokaci
kana tura wannan kai ka creating profile ɗinka kenan.
Ka creating
profile form ka kai kana tura wannan details ɗinka sunan ka ya shiga cikin driver na jam.
To amma kamar yanzu wa'anda suka
zaka siya wannan form ɗinka.
To ga Hafsana tambaye ka daga ƙarshe saboda
lokaci. Gashi mutane suna ta kokawa akan computer nan
bawo. Sun ce wasu basu iya ta
ba. Yawwa basu iya ba. To ko buku fito da wani tsari ba kamar yawanci zaka ga in za a fito da jarabawa a fito da wani littafi a cikin mutum ya duba wannan littafin to zai iya yin jarabawa.
Ba ku fito da wani tsari
ba. Akwai abin da muka kafa wanda in karbi wanda za mu iya yi wanda aka ce a dinga yin mock.
To mako mai zuwa kana ji. To Dr. Benjamin mako mai zuwa zaka karasa tsarge mana. Saboda lokaci sai mako mai zuwa zaka kara tsarge mana mako mai zuwa zaka sake fayyace mana abin dalla za mu baka isasshen lokacin Allah ya so mun gode yawa madalla to Hafsa kan yanzu a madadinki
mun gode Hafsa Bello dan mai soro
sai kuma Jill Lazarus Gresham da ma engineer mu na yau Mr. Aidin Utuko sai Maryam Bashir Bugaje a Facebook Live sai ni Usman Ahmad kamar nake cewa mu zama lafiya sai a tara mu gobe in Allah ya kai mu a wani sabon shirin yau da gobe
samo saukin rayuwa mai salati ni mara addadi kun Muhammadu annabi Ahmad.